بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول المصنف رحمه الله: وأما ما لم يكسره الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه نهي ولا ذم باتفاق الأئمة، ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع. فالمستمع للقرآن يثاب عليه، والسامع له من غير كسب وإرادة لا يثاب على ذلك، إذ الأعمال بالنيات. وكذلك ما ينهى عن استماعه من الملاهي لو سمعه السامع بدون كسبه لم يضره ذلك. فلو سمع السامع بيتا يناسب بعض حاله فحرك ساكنه المحمود وأزعج كاتنه المحبوب أو تمثل بذلك ونحو ذلك لم يكن هذا مما ينهى عنه. وكان المحمود الحسن حركة قلبه التي يحبها الله ورسوله إلى محبته التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله، كالذي اجتاز ببيت فسمع قائلا يقول: كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل، فأخذ منه إشارة تناسب حاله. فإن الإشارات من باب القياس والاعتبار وضرب الأمثال، ومسألة السماء كبيرة منتشرة قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما يقوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدى سايك سادواء وانا يمتشين لانر ثلاثة درن لاربا a wannan masallaci mai albarka, masallacin Modibbo a nan kofar Kaura a garin Katsina. A yau daya ko ga watan Rabiul Akhir, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431, wanda kuma ya zo daidai da 16 ga watan 3 miladiya ta 2010. A wannan darasi namu na mako-mako, inda muke karatu a cikin littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya, wallafar Hamshakin malamin nan Shehu Musulunci Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasinmu na 64 a kuma jerin gwanan darussanmu a wannan masallaci shine na 108. Kadan ba a manta ba, gabar da Ibn Taymiyyah yake mana magana a kanta ita ce gabar abinda zai motsa sanda kake wa Allah a zuciyarka, ko sanda kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a zuciyarka. Tunda Allah ya ce a so shi, a so manzonsa sallallahu alaihi wa sallama, akwai abinda shari'a ta yadda ka yi amfani da shi domin ya ƙara zaburar da kai akan wannan sanda kake wa Allah don ya ƙaru, ko sanda kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don ya samu hawa. Shari'a ta yadda da wannan ambaton Allah, zikiri, ibada, karatun Alƙur'ani, waɗannan duk hanyoyi ne da za su haɓaka soyayyar da kake wa Allah, hanyoyi ne da za su ƙara haɓaka sanda kake wa manzon sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To a gefe ɗaya kuma akwai wasu abubuwa na bid'a da wasu suka kirkiro waɗanda suke ganin za su taimaka musu wajen su ƙara san Allah, ko kuma ainihin su tayar musu da soyayyar su da ta kwanta, ta lafa, ta tashi, ta farfado, ta ƙaru. saboda haka suka kirkiri wata hanya ta musamman, ita ce hanyar sauraron waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe, wanda suke tsammanin jin waƙe-waƙen nan ko jin waƙe-waƙe tare da kaɗe-kaɗe za su taimaka musu wajen su ji sun ƙara begen Ubangiji da kansa. To shi da Ibn Taymiyyah yake magana akan wannan gabar, cewa abinda dai aka sani a wajen magabata, wato sauraron Al-Qur'ani da ambaton Allah shine yake ƙara haɓaka san Allah a zuciyar bawansa, shi yake ƙarawa mutum san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma sauraron kaɗe-kaɗe ko sauraron waƙe-waƙe ko da babu kiɗa tare da su, wannan ba shine wato ba ita ce hanyar da ya kamata bawaye amfani da ita ba wajen ta motsa masa san Allah, musamman ma wasu lokuta waɗannan waƙe-waƙen za ka same su waƙe-waƙe ne waɗanda sun saba wa shari'a, sun saba wa shari'a ko dai ta fuskar abinda waƙe-waƙen suka kunsa na wasu kalmomi, wala'alla wasu lokuta ma har da batsa, ko kuma wato yadda za a gabatar da waƙe-waƙen ta hanyar cakuɗuwar maza da mata ana yi, ko ta hanyar amfani da kayan tsalatu na zamani, kayan kaɗe-kaɗe na zamani wajen kiɗa ɗin, da tunanin wannan zai taimaka wajen san Allah. Wannan Ibn Taymiyyah yake cewa wannan ba hanya bace ta ƙwarai ba, kuma ita ce hanyar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabbansa suka bi ba wajen su haɓaka san da suke yi wa Allah a zuciyarsu. Malam ya yi mana magana akan cewa magabata na farko lokacin da aka ƙirƙiro wannan hanyar a sun soki lamirin wannan hanyar, kamar Imam Shafi'i wanda ya zo Baghdad lokacin da ya baro Hijaz, wato ya baro Madina ya nufo Baghdad, a lokacin ya samu wannan abu an fara yinsa, ana amfani da wasu wato sanduna ana dukan jemammiyar fata, Qur'ana tashi ana rawa, ana ambaton wasu baitoci waɗanda ake tsammanin za su ƙarasawa mutum san Allah. Yace to lokacin da yaje Masar yake ba da labarin cewa a Baghdad ya ga wani abun da aka kirkiro da sunan wato waƙe wanda zai motsa soyayyar bawa ga Ubangijinsa. Yace kuma waɗanda suka kirkiro shi zanadiƙa ne, yake cewa خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغذير يسدون به الناس عن القرآن. أبغداد نابر وانا أبند الزنديقي سكا كيركلو سنا كيرا شاء التغذير وتتاير دقورة يسدون به الناس عن القرآن سنا هانا متاني كراتون قرآن يدشي بمون دي سابا جون وانا نوا كواكي يميل سوء الدين ستو بذاك ساميشكما يادا ولا القرآن ما galibi duk sanda kaga mai wanda ya dauki waɗannan hanyoyi sune hanyoyin kusanci ga Allah, to kuma zai watsar da batun karatun Qur'ani, tunda inda a ce ya yadda karatun Qur'ani zai biya masa bukata, to da ba zai kutsa kansa cikin abubuwan da ba su zo ba shari'a, ya mai da su shari'a, da ba zai fifita waɗannan waƙe-waƙen akan Qur'ani ba. Kuma wannan abu ne da kowa zai iya gani a yanzu, kusan abu ne da kowa ke fahimta daga waɗanda suka mayar da waƙe-waƙe addininsu, za ka samu ba su damu da Alƙur'ani ba, sai ka je ka halarci majalisinsu taronsu ka ga waƙe-waƙen sun fi yawa, ko wataƙila ma har a tashi waƙe-waƙen ake yi babu batun karatun Ƙur'ani ko a fassara Ƙur'ani ko a karanta sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama ko a karanta sirarsa, wannan waƙe-waƙen ya riga ya yi rinjaye. Kuma za ka samu da dama waɗanda suke halarta irin waɗannan majalisai waƙe-waƙen ne suke kai su, wasu in babu waƙe-waƙen ma ba za su zo ba, kuma waƙe-waƙen ne na sharholiya da holewa, ba waƙe-waƙe ba ne ma da za su ƙara wa mutum zuhudu ko gudun duniya, a'a waƙe-waƙe ne wani lokaci suna tattare da zage-zage da tsinuwa da cin mutuncin wasu bayin Allah. To kaga ya za a yi a ce wannan shine kuma zai kusantar da mutum zuwa ga Allah, a ce wannan shi ne zai kara wa mutum soyayyarsa ga Allah, wannan shi zai sa mutum ya so Annabi sallallahu alaihi wasallama. Babu inda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suka mayar da waƙe-waƙe ta farkin san manzon Allah ne shi kadai, abinda bayin Allah na ƙwarai suka yi shi ne ƙarin koyi da sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da tsayawa kai da fata da jajircewa wajen kare sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikin kowane yanayi a kuma cikin kowane hali, suka yadda su sadaukar da rayuwarsu, su sadaukar da dukiyoyinsu, su bar garuruwansu, su hana idanunsu bacci, su haƙura da dukkan wani jin daɗi na duniya don su ga sun kare sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama, don su ga cewa sun kare martabar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, don su ga cewa sun tsaya da ƙafafuwansu akan wannan addini wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi. Kaga wannan shi ya nuna mana cewa suna san manzon Allah so na hakika, suna san Allah so na hakika, kuma sun fifita san Allah da manzonsa akan komai, domin gashi duk sun haƙura da komai ainihin akan san manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Malam yace wa amma ma lam yaqsidhu al-insan min al-istima'i fala yatarattabu alayhi nahyun wala dhanbun biittifaq al-a'imma. Wato mutum ne yazo wucewa sai ya ji wasu sun haɗu, ɗaya yana rera waƙa, saura na rangaji, wannan waƙar ta faɗo kunnensa, ba wai ya zo ne da niyyar daman ya zauna ya saurara ba, a'a hanya ce ta biyo da shi, ko ku a'a shi mai waƙar ne ya biyo inda yake, bai nufi abin da niyyar sauraro ba. To shi ne Ibn Taymiyyah ya ce to wannan sauraron da ya yi wanda ba da niyya ya yi shi ba, ba'a babu yabo ko suka a kansa, babu hani ko suka a kansa, da ittifaqi al-a'imma, saboda haka wannan ba za a soke shi ba. Wa innama walihaza innama yatarattabu adh-dhammu wal-madhhu ala al-istima' ila al-sama'. Wato a inda ake zargi ko suka ko ake yabo, ana yin sa ne a inda mutum ya nufi sauraron, ba a inda sauraron ne kawai ya zo masa bagatakan ba. Wannan a komai ma, idan abu ne wanda yake waka ce ta alfasha, waka ce ta saban Allah, mutum ba da niyya ba, wato ka kunna rediyo zaka ji labarai sai kawai kaji an saka wannan wakar, ba wai ita ce ta saka kunnan rediyon ba, ko kana gaban talabijin sai aka sa irin waɗannan waƙe-waƙe, ba wai kai ne tu daba waɗannan waƙe-waƙe ba, so wannan ba zai zama laifi gare ka ba. Haka nan alqur'ani shi kansa, inda mutum zai zo ya ji ana karatun qur'ani, ya zo wucewa kawai ya ji ana karatun suratul ikhlas misali, to kada ya ce kawai wannan sauraron da ya yi wanda ba da niyya yi shi ba zai samu lada, a ne karatun dai yana da lada, amma kai sauraron ya zo maka bagatakan, babu batun kai ma ka samu lada, kamar yadda wanda ya zauna domin ya saurare shi zai samu lada. A yadda mutum ya zauna domin ya saurari karatun Qur'ani, to yana da ladan mai sauraron karatun Qur'ani, amma wanda zuwa yayi ya wucewa ya ji karatun kawai, hanya ce ta biyo da shi, ko da karatun ko ba karatun dai hanyar zai biyo. To wannan ba a cewa yana da lada, sai dai idan da ya ji karatun ana yi sai ya ce a karatun Qur'ani ake bara in ratsi in saurari karatun nan, to kaga anan ya canza niyyarsa, to sai ya samu ladan wanda ya saurari karatun Qur'ani. Ko kuma mutum ne ya zo wucewa sai ya ji ana cashewa a wani guri, ya ce a cashewa yau ake anan, ba za mu tsaya mu ma, sai ya ratsi ya tsaya, to kaga shi ma ya yi tarayya da su. Amma in wucewa ce hanya ce ta kawo shi, ko kuma sun zo daidai kan gidansa sun har wato kunno masa lasifika kamar yadda suke wani lokaci, in an kula cewa ba ka so sai a juyo lasifika ta kallo gidanka, saboda haka a kwana ana yi maka wasu rutai da sun ba su marasa ma'ana, ba inda za ka yi, don haka ka haƙura a lokacin kana jin abubuwa waɗanda ba su dace ba. To a nan ba a cewa kai ma ka saurara kana da zunubi, a'a ai ba ka nufi sauraron ba, abin da ya zo maka babu yadda za ka yi. Don shi ne abin da Ibn Taymiyyah yake cewa fal mustami'u lil qur'ani yusabu alayhi, wanda ya saurari qur'ani da niyya wanda ana sakanka masa, wasami'u lahu biduni qasdin wa irada la yusabu ala zalika, wanda kuma zai saurari qur'ani ba tare da niyya ba, ba tare da nufi ba, wanda ba a ta bashi sakamako akan wannan sauraron, idil a'malu bin niyyat, saboda ayyuka ba su yi wa sai da niyya, tunda babu niyya babu lada, ko menene sai ya haɗu da niyya, niyya mai kyau lada ya zama mai kyau, babu niyya kyakkyawa lada ma ya lalace, sakamako ya zama mara kyau. Malam yace wa kadhalika ma yunha an istima'ihi min al-malahi, haka nan abinda aka hana sauraron shi na waƙe-waƙen sharholiya, law sami'ahu sami'u biduni qasdihi, da mai sauraro zai saurara ba da niyya ba, lam yadurruhu dhalika, wannan ba zai cuce shi ba, فلو سمع السامع بيتا يناسب بعض حاله فحرك ساكنه المحبوط da ashe zai ji wani baiti na waƙi wanda zai zo ya samu waɗannan ƴan da'ira sun yi da'ira su suna waƙe-waƙensu sai ya zo sai wani baiti ya faɗo kunnensa baitin nan sai ya motsa masa kwantacciyar soyayyarsa soyayyar da yake wa Allah ko soyayyar da yake wa manzo sallallahu alaihi wasallama wa az'aja qatinahu al-mahbub ya ainihin tunzura masa soyayyarsa da take kwance a cikin zuciyarsa aw tabassala bidalika ko shi kansa ya rera shi wannan baitin wa nahu hadha da fatan kwacin haka lam yakun hadha mimma yunha anhu wannan baya daga cikin abin da aka hana wato da a ce zai ji wani baiti wanda yake ya kunshi yabon Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin rububin baitutukan da ake yi a lokacin da ake yin su cikin wata da'ira ko cikin wani majalisi ya zo wucewa tab sai ya tafe wani baiti wanda yake da ma'ana baitin nan sai masa tasiri a zuciya kaga dai taron nasu ba daidai bane amma shi baitin wannan ya zo daidai da abin da yake cikin zuciyarsa sai ya tuna masa abin da ya shafi san Allah to wannan babu komai ko shi kansa ya maimaita baitin wannan ba laifi yayi ba yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa ولم يكن هذا مما ينهى عنه وإن كان المحمود الحسن ضد شواء بند أكي أبو ميكو حركة قلبه التي يحبها الله ورسوله يحبها الله ورسوله إلى محبته وموزن زوجيسة تموزع موزن دا الله مدعوك كنسل كيدا من زنسة سكيسو تموزع زواغة سن الله دا من زنسة wato wannan shine ita ce so ita shine motsin da Allah yake so abinda yake cikin zuciyarsa na san Allah da manzansa ya motsa zuciyarsa ta motsa akan wannan allati tatazammanu fi'la ma yuhibbuhu Allah wa tarka ma yakrahuhu Allah soyayyar da ta kunshi aikata abinda Allah yake so da barin abinda Allah baya so kallazi istaza bi baitin fasami'a qa'ilan yaqulu kamar mutumin da yazo wucewa ta kofar wani gida sai yaje wani yana waka yana kullu yawmin tatalawwan ko kullu yawmin tatalawwan ghayru hadha bika ajmal kullu yawmin tatalawwan ghayru hadha bika ajmal baiti ne na waka wanda a asalin sa ba wai Allah ake nufa da wakar ba wato mutum ne yake yi wa masoyiyarsa waka kuma yana fadar irin yanayin da suke rayuwa shi da ita cewa yanayi ne wanda yau ta yi masa murmushi gobe ta gintsire masa fuska yau ta aiko masa da yabo gobe ta aiko masa da zagi wato ya kasa gane kanta kullum tana rikida maimakon ta tsaya a bisa yanayi guda daya na nuna soyayyarsa kaga wannan magana ce wacce ba ta da alaka da yabon Allah yabon wata ce can daban wacce ba ma matarsa ba ba kuyangarsa ba ko dai matar wani ce ko ƴar wani to kaga anan shi a yanayin da yake wannan waka wataƙila a cikin sabon Allah yake yin sa in ta zama mawatar wani ce yake ma wannan sabon Allah ko wato yake ma wannan waka kamar kwarto ne yau ya samu haɗin kai gobe ya rasa to sai yake furta wannan baitin yana kullu yawmin tatalawwan sayru hadha biki ajmal to kullun kina wato kullun tana caccanzawa tana rikida ce ta yi wani abun ba wannan ba shi ya fi wato ta tsaya a wani matsayi guda ɗaya shi ya fi to wani ya zo wucewa sai ya ji wannan baitin kullum ya umin tattalawar zai ruwa za zika ajiman sai ya ɗauke shi a matsayin halinsa shi da ubangijinsa maimakon kullum ya tsaya a kan tafarki totar yau ya zama mai ɗa'a gobe ya zama mai saɓon Allah yau ya zama mai biyayya gobe ya zama mai saɓo to sai yake ga sai wannan ya sa masa wani abu na damuwa misali cewa yaya za a iya rika yi wa Allah irin wannan ya rika rikirkida yana caccanzawa yau ya zama mai saɓon Allah kaga shi ya ɗauki abin a wata manufa daban shi kuma mai yin baitin daban yake nufin manufarsa to irin wannan babu laifi dan shi kansa ya maimaita ainihin baiti din fa akhadha minhu isharatan tunasibu halahu sai ya riki wani isha wata ishara daga wannan baitin wacce ta dace da shi yanayinsa shi yanayinsa tsakaninsa da ubangijinsa, shi kuma wancan mai waƙar yanayinsa daban tsakaninsa da masoyiyarsa ko abokiyar saban Allahnsa. فإن الإشارات هي من باب القياس والاعتبار وضرب الأمثال. دوري إشتا إشارة هننك بسندا تدا شقا باب القياس لي دا باب إذنا دا باب واتبقى بسالي وتؤداء تلوك شند سكا فتودا وانا بسن سما بايا من دو كي وسلوك تاكمين مكيدا يعني أدرسا دا سكا غباتا وإذا كتكين درسا دا سكا غباتا سولك أمباني دوائكين دا أكيي ga mace ko ga yaro karami, wato kamar dan wato mai neman maza yana yaban wani yaro da yake lalata da shi ko kuma ainihin yaban giya wani lokaci, waɗannan irin baitoci suke ɗauka suna rerawa a tsakaninsu, wato wani ne yake yaban wato budurwarsa sai su ɗauko baitocin da ya amfani da su sai su rika rerawa a junansu, suna nufin wannan maganganu da yake yi su kuma suna nufin tsakanin yanayinsu da ubangijinsu, wato kamar san da yake nuna wa wannan abin san tashi, su kuma wannan shine san da suke nuna wa ubangijinsu, ko kuma wani yana yaban giya yana nuna yadda ba zai iya hakuri da ya zauna bai sha giya ba, to sai su dauka su kuma wannan giyar da yake faɗa a cikin baitocin waƙarsa sai su ɗauka wato mu'amala suke da ubangijinsu, kuma kamar yadda su kuma suke jin ba za su iya haƙuri da ubangiji, ba za su iya zama ba tare da halarto ubangiji a zuciyarsu ba, kaga baitoci ne wanda asasan an yi su ba tare da kyakkyawan manufa ba, an yi su ne domin saɓa wa Allah, amma su kuma sun ɗauka sun mai da su kamar hannunka mai sanda ne kawai, lokacin ishara ce abinda ake nufi a nan alaƙa su da ubangijinsu, kamar yadda wani zai ce da anka laumi fa innal lauma izra'un wa dawni billati kanat hiya da'u safra'u la tanzilu al ahzanu sahataha wa in massaha al hajaru massatuhu sarra'u, har inda yake cewa tilka abki wa la abki li manzilatin kanat tahillu bihi hindun wa asma'u, kada anan ya shigiya yake yau, amma su za su dauka su rera wannan waƙar a matsayin Allah suke yi wa, kamar yanda wani yake yaban wani yaro a cikin waƙar sai da cewa tabbas yada azili fihi wa wajnatuhu hammalatul wardi la hammalatul hatabi, yace tur da wanda zai yi zarge ni zai kushe min game da lamarin sansa, tur da shi ya halaka, kamar yadda Allah ce tabbat yada abi lahab, shi kuma yace tabbat yada azili fihi, mai zargi da akan sa ya halaka, hannayensa biyu sun taɗe, wa wajnatuhu hammalatul wardi, kuma tun yaron nan ɗauke take da furanni la hammalatul hatabi, ba ɗauke suke da kirare ba, to ishara zuwa ga matar Abu Lahab da ubangiji ya ce fi ji hammalatul hatab fi ji da hablum min masad, to shi yace a shi wannan dauke yake da furanni ba dauke yake da kirare ba, ko wani yana yaban wata da yake so yana cewa ala malil malihati lam tazurni abukhlun bil malihati am sududu maridtu fa'adani uwadu qaumi famalaki lam turai fi ma ya'udu, yake cewa malil malihati lam tazurni, me yasa wannan mai kyan ba ta zo ta ziyarce ni ba, abukhlun bil malihati am sududu, ruwar ziyarar ta mun koko a bijire mun ta yi ne, amaristu gashi na yi rashin lafiya, fa'adani zuwar qaumi, mutane na masu zuwa su duba da sun zo sun duba ni, fama da ke lam turai fi ma ya'udu, ya ba ganki cikin masu ziyarata ba, to sai wani ya zo ɗauki waɗannan baitocin yana rerawa yana rangaji wai yana yi wa Allah ne, ko wanda zai ke cewa ma za asal wa shuna an ya tahaddasu siwa an ya kulu inna ni laki ashiku, na'am sadaqal wa shuna anti habibatun ilayya wa illam tasu minki al-qala'iq, yake cewa masu gulma mai za su faɗa dan kawai na ce ina sanki, to su zai su faɗa, dan na ce ina begenki za su yi gulma ta, to su zai su yi. Gaskiya suka faɗa yayin da suka ce na ce ina sanki ina begenki, gaskiya suka faɗa, ko da kuwa ke ba ki nuna min halin ƙwarai ba, kin nuna min bijirewa, to amma abinda suke faɗa din gaskiya ne. To waɗannan waƙoƙin kai daga jin su ka san ba matarsa yake yabo ba, in matarsa yake yabo me yana cewa ana gulma, dan kana san matarka ta ji ayi gulma a cewa ne yana san matar shi, kaga matar wani yake so ko ƴar wani yake so ba da yardarsa ba. To a zo waɗannan baitocin da ɗan iska zai yi amfani da su, dan luwaɗi zai amfani da su, mazinaci zai amfani da su, kuma a ce su za a amfani da su wajen ta motsa soyayyar Allah. In ba ku manta ba, Ibn Taymiyya ya faɗi wannan a gaba a bayan can, ci abidul autan da abidul sulban da masu begen ƴan mata da masu luwaɗi duk suna amfanin irin waɗannan baitoci ne, kuma a ce su ne za su motsa maka sanda kake yi wa Allah, wannan ba gaskiya ba ne. To shi ne Ibn Taymiyya ya ce wa mas'alatu sama'i kabiratun muntashira, ya ce mas'alar sauraron waƙe-waƙe ko waƙe-waƙe haɗe da kiɗe-kiɗe da sunan ibada, ya ce babban abu ne wanda ya watsu. Qad takallamna alayha fi ghayri hadha al-mawdi', mun yi magana akan wannan a gurare daban-daban a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 11. Ibn Taymiyya ya yi magana akan mas'alatu sama, haka da littafin sa kitabul istiqama ya yi doguwar magana akan mas'alatu sama. Ibn al-Qayyim yana da littafi da yayi guda su kutum akan wannan matsala, zai kai wajen shafi 400 da aka buga shi akan wannan matsalar da Ibn Taymiyya nan ya sakuro wani batu daga gare ta, sunan littafin Ibn al-Qayyim al-Kalam ala mas'alati as-sama', sunan shi al-Kalam ala mas'alati as-sama', littafi ne babba. Ibn Rajab shi ma yana da littafi da ya akan wannan matsala, malamai sun yi rubuce-rubuce a baya akan wannan matsala wace ta bayyana a wasu lokuta, kuma aka ɗauke ta a matsayin abinda ake kusantar Allah da shi, har ta kai a wasu ɗariƙu ma sun mai da shi kamar wato rukuni ne a cikin ɗariƙar, don kamar ɗariƙar Qadiriyya sun mai da harkar kaɗe-kaɗe da buga dundufa da mandiri da cashewa wani rukuni ne na ita kanta ɗariƙar, suna jingina wannan zuwa ga Abdulkadir Jilani, wanda Abdulkadir Jilani a cikin littafin sa Al-Ghunya li talibi tariq al-haq, littafi ne yana nan, su ƴan Qadiriyya ba su suka fitowa su karanta littafin ba, dan in aka karanta littafin sai a ga to ashe Abdulkadir na waɗancan ne ba nasu bane, to sai za mu suka karanta shi ba. A cikin wannan littafin mujalladin sa na biyu shafi na 280 ko ɗaya ne, sai da ya kace-kace da wannan kaɗa-kaɗan da waƙe-waƙe a cikin littafin Al-Ghunya, wanda littafi ne wanda ya rubuta haka da a cikin littafin Sirrul Asrar, nan ma ya ishara zuwa ga wannan, saboda haka jingina masa batun mandiri da waye da waye, wannan baya daga cikin tafarkin Abdulkadir Jilani, wasu ne daga baya suka kirkiro abin, suka ga cewa abin ba zai samu karɓuwa ba, sai sun jingina shi da wani bawan Allah, kamar yadda kiristoci suke jingina wa Annabi Isa maganganu daban-daban waɗanda bai faɗa ba, kamar yadda muka sha faɗa ita ƙarya ba za ta tsaya ita kaɗai ba, sai an jingina ta da wani abu na gaskiya sannan za ta tsaya, in aka janye wannan abin ai faɗuwa za ta yi warwas, shi yasa suka yi haka. Don haka Abdulkadir Jilani bai faɗi wannan ba, ko ba ta farkin sa bane, kamar yadda zamu ga Ibn Taymiyya ya yi ta faɗar wannan a wasu gurare, ya ce waɗannan manyan shehunan ba su halarci irin waɗannan tarurruka ba na a yi waƙe-waƙe a cashe, ce hatta waɗanda suka halarta a farko-farko daga baya sun gane cewa kai ba ta farkin ƙwarai ba ne, sun gujewa abin, kamar Junaid ibn Muhammad Abul Qasim da ya fara halarta shi ma daga baya ya sassoki a bit, wanda Ibn Taymiyya ya faɗi wannan a gurare daban-daban. To shi ne nan yake cewa wal maqsudu huna,
والمقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماء الإيماني القرآني النبوي الديني الشرعي الذي هو سماء النبيين وسماء العالمين وسماء العارفين وسماء المؤمنين. قال الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن قروا سجدا وبكيا وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذكار سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذكار يبكون ويزيدهم خشوعا وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تكشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الآية وكما مدح المقبلين على هذا السماء وقد ذم المعرضين عنه في مثل قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا وقال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ومثل هذا كثير في القرآن
ابن تيمية والمقصود من هنا أو المقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماء الإيماني القرآني النبوي الديني الشرعي الذي هو سماء النبيين وسماء العالمين وسماء العارفين وسماء المؤمنين شأبين دي أكي نفي أنا المقاصد المطلوبة أبا بند أكي نيما أكي نفي يعين دزاء سوراري waƙe-waƙe a ce ana son a samu san Allah a zuciya ko ana son a haɓaka san Allah a zuciya ko a haɓaka imani ko a jefa tsoron Allah a cikin zuciya ko kuma a sanya wa mutum gudun duniya a zuciyarsa to waɗannan abubuwan da ake ambata ba ana samun su bane ta waccan hanyar ta bid'a annal maqasid al matlubata lil muridina ga su masu nufin waɗannan abubuwa تحصل بالسماء الإيماني أنا سامن سني تهير سورارو إرن إيماني القرآني نا القرآني النبوي واند النبي يزودشي الديني واند الديني يزودشي الشرعي واند شرعة يزودشي فتوالا نن وانا أبو التن أنا سامن شفتن توانا هنجر تهير سورارا القرآني sauraron abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi abinda addini ya zo da shi da shari'a ta zo da shi ta haka ne zaka haɓaka imaninka allazi huwa sama'un nabiyina wannan shi ne abinda annabawa suka rika sauraro wato maganar Allah wa sama'ul alimina shi ne abinda malamai masana suka rika sauraro wal arifina wa sama'ul arifina shi ne abinda masana Allah suka rika sauraro wa sama'il mu'minina shi ne abinda mu'minai suka saurara wato abinda shi ne suka saurara suka samu imani ya sa musu tsoron Allah ya haɓaka musu imanin su da sanda suke wa Allah da manzansa a zuciyarsa ba kaɗa-kaɗa suka saurara da cashewa da hulewa ba wannan ba shi ya sa musu tsoron Allah a zuciya ba wannan bijirewa yake sa mutum domin kullum abinda suke hujja da shi cewa ku dan ba ku dandana kun ji bane shi yasa kuke mana inkari. Wato mu da muka dandana muka san irin yadda muke suma wajen san Allah yayin da muka ji waɗannan kaɗe-kaɗe, ku ba ku ji haka ba shi yasa kuke mana inkari. Mu ko da muka ji bane za a yi ku mu daina dan mun ga amfaninsa, inda a ce bai da amfani to ba za mu ci gaba da yi ba. Wannan daga cikin shubhar da suka rike suka rude a kanta, cewa ai idan suna jin waɗannan kaɗe-kaɗen da waƙe-waƙen sukan bugu cikin san Allah, saboda haka za su ji gaba ɗaya duk abin da yake daura da su gefe da su na ƙurƙushin duniya sun manta da shi. A dalilin haka suka fifita wannan, to shine Ibn Taymiyyah yake cewa to amma bayin Allah na ƙwarai su ba wannan bane ya haifan musu da san Allah a zuciya, ba wannan bane ya samu musu da tsoron Allah a zuciya, a sauraron abinda annabawa da manzanni suka saurara da mu'minai da salihai. To shine Ibn Taymiyyah shi gaba da kwararo ayoyi waɗanda suke tabbatar da haka, shi dai wanda zai yi saba masa ba zai jawo maka wata aya ba, sai dai ta ka maka ko kuma ya yi maka hujja da zauki ya ce haka ya rika ji a jikinsa, tunda kuwa abin nan ya ji shi a jikinsa to gaskiya ne. Shi kuma Ibn Taymiyyah wanda ya halicce ka ya halicci zuciyarka da jikin naka, shi kuma ga abin da ya faɗa shi zai gaya maka, kaga ai akwai bambanci ba ƙarami ba. Ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina min zurriyyati Adama وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا أولئك ودنن باين الله يفعل أنباوا دبن دبن ودن يباوا شريا يباس إيماني سيتشي ودنن الذين أنعم الله عليهم سنة ودن الله يمس نئمة من النبيين لكتشكين أنباوا من ذرية آدم لكتشكين النبي آدم فمن من حملنا مع نوح ده waɗanda muka dauke su wa mu'minan da muka dauka tare da annabi Nuhu a cikin jirgin ruwa wa min zurriyyati Ibrahim da ayyan annabi Ibrahim wa Isra'il da ayyan annabi Yaqub alayhi salam wa mimman hadaina da kuma waɗanda muka shiryar waje ta baina muka zaba idza tutla alaihim ayatul rahmani yayin da ake karanta musu ayoyin Allah mai rahama kharru sujadan wa bukiya sai su faɗi su yi sujjada suna kuka. Kaga ashe su abinda suke ji yana ƙara musu tsoron Allah da imani, ba waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da raye-raye ba, ba sautin 'yan mata ko sautin 'yan yara ba, a'a idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Kaga wannan shine sama'un nabiyina, sama'ul mu'minina, sama'ul arifina, sama'ul alimina, kamar da Ibn Taymiyyah ya faɗa duk waɗannan abinda suke ji kene na ƙara musu imani. Idza tutla alaihim ayatul rahmani, kaga ma ba a ce ayatullahi ba sai aka ce ayatul rahmani, aka jingina waɗannan ayoyin zuwa ga sunan Allah mai rahama, da nuna maka waɗannan ayoyin rahama ne ga zukata. Ubangiji ya so ya yi wa zukata rahama, shi yasa ya saukar da waɗannan ayoyin, yayin da Allah ya so bawansa da rahama ya ji waɗannan ayoyin to za su ƙara masa imani ya faɗi ya sujjada ya kuka. Wa qala ta'ala, haka nan Ubangiji ya faɗa a wani guri cikin Qur'ani, ya ce innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وبنجد يشي إن الذين أوتوا العلم من قبله ولن دعك باسوا إلمي قبانا القرآن ولن دع الله يباسوا إلمي تكين آل الكتاب يهود النسارة suka karanta abin da Allah ya saukar na littattafan da suka gabata, kuma suka zo suka ji karatun Qur'ani daidai da abin da suka karanta, Allah ya jefa musu imani a zuciya. Idza yutla alaihim, yadda ake karanta musu Al-Qur'ani, yasirruna lil azqani sujjada, sai su fada akan haɓarsu suna masu sujjada, wato su zubar da kafafuwansu ƙasa su yi tsora goshinsu ga Ubangiji su yi sujjada gare shi. Waya kuluna, suna cewa subhana rabbina, tsarki ya tabbata ga Ubangijinmu, in kana wa'adu rabbina la maf'ula, lalle abinda Ubangijinmu ya yi alkawari abin aikatawa ne. abinda ubangiji ya alkawari na bayyanar manzo sallallahu alaihi wasallam da zai zo ya karanta musu wannan ayoyi na alqur'ani gashi ya auku wa yakhruna lil azqan yabkuna su fada akan haƙoƙin su suna kuka wa yazibuhum khushu'a kuma wanda ya ƙara musu nutsuwar zuciya kaga Allah yanan ya faɗa abinda ya ƙara wa masu ilimi nutsuwar zuciya ya ƙara musu imani shine sauraron karatun alqur'ani sauraron ayoyin alqur'ani ana karantawa kaga ashe alamar ilimi alamar imani alamar tsawa alamar tsoron Allah shine lokacin da kaji ayoyin Allah ana karanta su girgiza ka amma in ba wannan ba in ya zan ayoyin Allah ba sa sa maka san annabi ba sa sa maka san Allah a zuciya to ina imani yake kuma kace sai an yi wani wakar bege waye an buga piano sannan kaji kana san Allah kana kare da abinda Allah ya saukar kuma ya zan baya da wani amfani sai abinda wani ya shirya ya tsara kuma aka dauko wani kayan kada-kada na cuci sannan wai imanin ka wani imani ne zai karu kaga shedan ya ci nasara ya ci riba dama abinda yake so kowa dama yana biyo masa ta hanyar da yake so to shi wannan batun sama kamar da ibnul qayyim yake fadawa murakkabun ne min ash-shubuhati wash-shahawati ya haɗu da shubha ya haɗu da sha'awa shubha mutum ya ce ai yana samun canji a imaninsa kaga shubha ta shigo ta shedan sha'awa kuma daman yana son holewa sai faduwa ta zo daidai da zama to wannan abinda wato wannan abinda aka gina wannan batan akan sa kenan kamar yadda Allah ce yattabi'una illa dhanna وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى يتبعون الا الظن با komai suke bi ba sai zato kaga zato anan shine shubhar wama tahwa al-anfus da abinda zukata ke so ke sha'awa kaga shubha da sha'awa sun hadu walaqad ja'ahum min rabbihim al-huda shiriya ta zo musu daga ubangijin su kaga ta saba wa shubha ta saba wa sha'awa akwai lokacin da wani da ake kira Abul Husainir Razi yaje ya ziyarci wani da ake ce masa waliyi ne sunan shi Muhammad ibn al-Husayn Abul Husayn al-Darraj yaje ya ziyarci wani da ake kira Muhammad ibn al-Husayn al-Razi a garin su a rai lokacin da ya shiga garin yana tambaya yana cewa ya zo ziyarar wane ne Abul Husayn al-Razi sai mutane suke cewa wannan zindikin ka zo ziyara kuma wannan zindikin zaka ziyara abin ya daure masa kai don shi a sanin sa mutumin nan ana cewa wali kuma ga mutanen garin su suna cewa zindiki ce sai ya je ya same shi a cikin masallaci wani yana karatun Qur'ani yana zaune yana jin sa shi kuma yana zaune da mutumin nan yaje sai ya rera wasu baitocin waƙoƙi nan da nan mutumin nan sai ya fashe da kuka sai ya ce kaga kuwa abinda mutane suke faɗa a shi haka ne gashi ana karatun Qur'ani ba kai kuka ba amma na rera wasu ƴan baitocin waƙoƙi na fashe da kuka sai aka ba ta a ce karatun Qur'ani nan da ya sa ka kuka amma ba shi ya sa ka kuka ba sai mai tocin wako Allah ya ce wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq kuma idan suka ji abinda aka saukar wa manzo sallallahu alaihi wa sallama zaka ga idanunsu na kwarar yadda hawaye saboda gaskiyar da suka sani saboda abinda suka sani daga wannan abinda ake karantawa na gaskiya yaquluna suna cewa rabbana ya ubangijin mu amanna mun yi imani faktubna ma ash-shahidin ka rubuta mu cikin waɗanda suka shaida kaga karatun qur'ani shi yasa su kuka haka dan Allah yace innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkalun lalle kadai mu'minai sune waɗanda idan aka ambata musu Allah idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zukatansu su raurawa su tsorata. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, idan aka karanta musu ayoyin Allah, zadatkum imana, sai ayoyin nan su kara musu imani. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kuma ga ubangijinsu kadai suke dogara. Allah ce waɗannan su ne mu'minai. Haka nan Allah ce Allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Allah ya saukar da mafi kyan zance kitaban wani littafi mutashabihan mathaniya mutashabihan mai kama da juna, wato sashin su yana kama da juna wajen gaskata sashi, babu tufka da walwala a ciki. Mathaniya wanda ake maimaita karatunsa ko da yaushe, kuma ana karanta shi ba a kosawa. Ka karanta alqur'ani sau nawa sai ka duk sanda ka zo karanta shi, kamar yanzu ka dauko ka fara jinsa, ba ka koshi da jin karatunsa. Taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, wato zukatan fatun waɗanda suke tsoron ubangijin suna ainihin tsuma, suna laurawa. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah, sannan fatunsu da zukatansu su lausasa zuwa ga ambatan Allah. To haka ubangiji ayoyi da dama ya yabi waɗanda suke jin karatun alqur'ani, yana musu tasiri a zuciya, yana ƙara musu tsoron Allah, yana ƙara musu imani. Wa kama madaha almuqbilina ala as-sama'i faqad dhamma almu'ridina anhu, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya yabi waɗanda suke bayar da hankalinsu gaba daya wajen sauraron alqur'ani da sauraron ayoyinsa, Allah ya yabe su cikin ayoyin da suka gabata. Faqad dhamma almu'ridina anhu, to haka nan ya kuma soki waɗanda suke bijirewa ayoyin alqur'ani, suke bijirewa karatunsa. Fi misli qawlihi ta'ala, kamar a inda Allah yake faɗa, yake cewa wa minan nasi man yashtari lahu alhadisi liyudilla an sabilillahi bighayri ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin, daga cikin mutane akwai wanda yake sayo wato tatsuniyoyi, maganganu na shirme, liyudilla an sabilillahi bighayri ilm, dan ya fatar daga tafarkin Allah ba bisa ilimi ba, wato dan ya fatar da mutane daga tafarkin Allah ba bisa ilimi ba. Wannan bighayri ilm ba wai sifa ce, ba wai kaidi ne ba, a sifa ce kashifa, wato yana fatar da mutane daga tafarkin Allah saboda ba ya da ilimin ba. Ba yana nufin akwai mai fatar da mutane da ilimin ba, duk wanda zai fatar da mutane bighayri ilmin zai yi, ba zai dora mutane akan ilimi ba, dole sai ya saki sai sun yi hannu riga da ilimin, ko da yana da shi sai ya bar ilimin, sannan kuma zai dora mutane akan barna, akan ƙarya. In zai aiki da iliminsa, to mutane za su zo akan gaskiya, don zai gaya musu abinda iliminsa ya gaya masa. Amma lokacin da ya so ɓatarwa, to zai aje ilimin gefe guda. Wa yattakhidha huzwa, sannan ya riki ayoyin Allah abin izgili. Allah ce ulaika lahum azabun muhin, waɗannan irin waɗannan suna da azaba ta wulaƙanci. Wa idza yutla alaihim ayatuna, idan ana karanta masa ayoyinmu, walla mustakbiran, sai ya juya yana mai girman kai, ka annam yasma'aha, kamar bai da dai bai ji ba. Ka annam fi udhunayhi waqara, kai kace wata dalma ce akan toshe kunnuwansa da ita. Fabashshirhu bi'azabin alim, to kai masa albishir da azaba mai radadi. Kaga anan ubangiji ya zargi wanda suke bijirewa ayoyin Allah, yayin da ake karantawa ba sa tsayawa su saurara, suna yin girman kai, suna bijirewa kamar ba alqur'ani ake karanta musu ba. Haka nan Allah ce wallazina idza zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summa wa ubyana, wadanda idan aka tunatar da su ayoyin ubangijinsu. To ubangiji yana fadar sifofin ibadur rahman a cikin ke cewa waɗanda idan aka ambata musu ayoyin ubangijinsu, lam yakhiru alaiha summa wa ubyana, ba su faduwa, suna kurame wato makafi, su fadi su yi sujjada amma kurame makafi,
ba tare da sun ji abin da ake faɗa musu ba na gaskiya ba tare da sun ga gaskiyar ba kawai dai suna jin wani sauti ana faɗarsa amma ba tare da suna izina da abin da ake faɗa musu ba kaga ashe kila ana so in kana karantar da kai ayoyin alqur'ani to yanzu kana jin abin da ake karanta maka kuma kana wa'azantuwa da shi in ba haka ba to zaka yi kama da waɗancan waɗanda suka kaucewa hanyar ibadar rahman haka na ubangiji yace fa malahum ani tazkirati mu'ridin me yasa ne su suke bijirewa wa'azi me yasa ne su suke bijirewa wa'azi wato abin da ake karantar da suna alqur'ani suke bijire masa ka'annahum humurun mustanfira kamar jakan daji ne waɗanda suka firgita farrat min qaswara wanda suka guje wa zaki wato jakunan daji da suka hango zaki ya rarako su suka fita a guje me yasa waɗannan su ma suka zama haka yayin da suke jin karatun alqur'ani su fita a guje kamar waɗanda zaki ya rarako su kamar jakunan da zaki ya rarako su wato anan ubangiji ya sifanta su da jakuna kaga karewar muni kenan wajen sifanta dan adam wanda Allah ya bashi guzurin hankali amma bai aiki da hankalinsa ba sai ya zama kamar jaki ubangiji ya sifanta yahudawa da cewa jakuna ne basalul ladina humilu tawrat thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara misalin wadanda aka dora musu at-taura ma'ana aka ba su ilimin at-taura sannan ba su dauki abin da aka dora musu ba ma'ana ba su yi aiki da shi ba kamar jaki ne da yake dauke da wagagen littattafai jaki ka dora masa Bukhari da Muslim da tafsirin Radul Azhan da waye sai da zai iya gaya maka abin da yake bayansa ba abin da zaka tambaye zaka yi masa fatawa ne saboda gashi dauke da sahihus abin da al-kutubus sitta a bayansa da littafin tafsiri da littafin Ibn Taymiyyah wannan ba zai sa ya ansa maka tambayar ka ba kuma ba zai fitar da shi daga jakinsa ba yana nan jaki ne ko me aka dora masa to haka ran ubangiji ya sifanta waɗannan gashi dai an aiko da manzo yana musu azi kullum ana karanta ayoyin amma ayoyin ba sa shiga kwakwalwarsu sun kiwo da kunnuwansu su sauraro na fahimta sauraro na su bi su gane gaskiya su yi aiki da ita to kaga sai suka zama jakuna domin har da jaki kamar da Allah ya ce ulaika al'am ce bal hum adall domin shi ita dabba da ban tan haka aka yi ta shi jaki ba shi yayi kansa jaki ba ko haka da Allah ya yi shi jaki watakila da shi ne ya yi shi wannan mutum watakila da ya bi Allah ya yi imani to amma tun da shi jaki aka yi shi ta gaba da laifi to waɗannan kamar jakuna suke har ba sun fi jakuna ta wani ɓangaren domin shi jaki ba a ba shi guzurin hankali ba su an ba su amma ba su yi aiki da hankalin da aka ba su ba wa qala ta'ala haka nan Allah ce inna sharra dawab 'inda Allah as-summul bukmu alladhina la ya'qilun mafi sharrin dabbobi wato masu tafiya a doran kasa ad-dawab ana nufin duk wani abu da yake tafiya akan kasa a asalin kalmar dabba a larabci tana nufin kullu ma yadubbu 'ala al-ard min insanin wa hayawanin wa ta'irin duk wani abin da yake tafiya akan kasa da kafa biyu ko da kafa hudu ko yake jan ciki sunan shi dabba shi yasa Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin ubangiji ya ce babu wani abu mai tafiya a doran kasa face arzikinsa yana gurin Allah kaga anan ba ana nufin dabba kawai ba ana nufin duk wani abin da yake tafiya akan doran kasa dan adam yana ciki to mafi sharrin masu tafiya a doran kasa wanda suka fi kowa sharri da lalacewa a gurin Allah as-subul bukumu kurame bebaye allazina la ya'kuluna wadanda ba su da hankali kurame ba wadanda ba ta jin maganar ka ba ko maganar masu magana ko ba ta iya magana ana nufin wadanda ba sa jin gaskiya suna hakikarin kurame wadanda ba sa iya fadar gaskiya bakin su baya fadar gaskiya suna hakikarin bebaye allazina la ya'kuluna wadanda ba sa hankaltuwa ba sa aiki da hankalinsu gashi ubangiji ya ba su hankali amma ba su aiki da shi ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم دا ubangiji ya so su da alkhairi da ya biyar da su anan ana nufin sama'al qabul المعنى هنا سماع القبول دا يجد سوجن دا سبي ولو أسمعهم أنكما أنا نفن سماع نإبلاك صدق كلمة أسمعهم تفرقوا معنى التدبن كلمة أسمعهم تبيو ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم أي سماع القبول ولو أسمعهم سماع الإبلاغ لتولوا وهم معرضون دا سنجويا سبا دبايا وتقول أقوى أشياد دا سنجي دا سنجويا سبا دبايا سبجري با دا سببا وقال تعالى هكذا أبنجيتي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون قموا إلا سكا كافرت سكا شي كنكو سولالو أن القرآن كويسوا دئيه دراكي فيه دشي وأن القرآن لوك تندأك كرم تاشي لعلكم تغلبون قول أن فائك تغلبا وقائي نسرا وملك شي دسكيا وأن أبن بذي يبكينا ما لا يشيء ومثل هذا كثير في القرآن إلى إلهم وأن آيوا سنة ديوا القرآن ونجا ترنجل يقولا وبنجد يا يبي وأن السكي دين كراتون قرآن ينا مس تاثيري ينا هبا كامس إيمان ينا كامس قرآن الله سنة ترنجل يقولا كما أنسو كي وأن دس باسا سن سوالا القرآن كما دو سنة سكا جعلا كانت القرآن سكا بجري بس لو كي كراتل القرآن أبو أذو أغني بس لو كيش أمطين أبدا ذي هبا كاموس إيماني با فكاك وانا إتشي سيكا ما دا هنجر وانا دا سكي فيفي تكتك لدى واكي أكن كراتل القرآن سكي غنم وانا جان أبو بوا سوزا سوزا موسى قرآن الله دا تان الله دا منزلتا ما يموكم كرانت القرآن دا سندر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كاك وانا يا يهني لي قادة أبدا أنبا وادو كسك زور شي يا يهني لي قادة أبدا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يزود شي نشريا يا يهني لي قادة أبدا مقباتا نقول يسكي كي الله مدعوك كن سركي كبام دا شوا الله مدعوك كن سركي كفهن تدمو كبام كيكيوان سورالونا القرآن نلتاكن كا كسيا منا كقالا منا سن سن كان سن منزو صلى الله عليه وسلم أزوج يرمو وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم مالم منا سوراران واقوتي إرن سوشاتا لن أنا چه غمبو دنرم بدا دو من سنن أدب هوسا دو مالن يا أقوي مطلع دو يرى لكيو أفهنشي أقوي واقع أقوي واقعي idan bai kuskure ba kuma manta ba waka dai ita ce irin waɗannan waƙe kuma wanda ake rubutawa wato rubutattun waƙoƙi akwai rubutattun waƙoƙi rubutattun waƙoƙin nan su ma za a iya rera su wato domin su kansu an rubuta su ne akan tsari na ma'aunin waka suna da abinda ake cewa buhur sannan kuma suna da alƙawafi walwa da kila kuma ko sautari kuma akwai rawiyi a ƙarshen su waɗannan su ne suna ake cewa waƙe wanda suna nan a rubuce wani lokaci ma akan yi amfani da su wajen karantarwa da wa'azi da tun kafin zuwan musulunci akwai wannan akwai waƙoƙi na manyan mawaƙa da suka rubuta kafin ma musulunci ya zo irin su Imru al-Qaisi irin su Antara ibn Shaddad irin su Tarfa ibn al-Abd Zuhair ibn Abi Sulma da dai sauransu da sauransu ashabul mu'allaqat din nan akwai wasu daga cikin duwatan da suka musulunta irin su Labid irin su Hassan Hassan ibn Thabit irin su Abdullahi ibn Rawaha, waɗannan duk mawaƙa ne waɗanda daga baya suka musulunta, rubutattun waƙoƙinsu suka tafiya, suka ci gaba da tafiya amma a bisa tsari da musulunci, ba su mai da waƙa ko waƙe wani abu na roƙo ba ko na cin zarafin wani haka kawai don ya ɓata musu ko don bai ba su wani abu ba. Wanda wannan abin ya ci gaba har zuwa wando har ma zuwa yanzu. To waɗanda su ne waƙe wanda yake rubuci, akwai malamai waɗanda suka yi fice a janibin biyu, sun fice a fagen ilimi na fiqhu ko na hadisi, sannan kuma sun fice a wajen rubuta waƙe irin wannan. Wasu ma littattafan aka rubuta su a waƙe, har ma littattafan aqida kamar irin Nuniyatul Qayyim, kuma gaba ɗaya a waƙe ya yi ta kamar Mimiya ta shi. Mimiyatu Ibn Qayyim bayan Nuniyatul Ibn Qayyim akwai Mimiya. Wannan duk malamai akan samu waɗanda suke ƙwarewa a cikin wannan janibin, don ita shi wannan waƙa mawhiba ce, wato wani abu ne da Ubangiji yake bawa baiwa da shi, ba wai wani abu ne da zaka nace har ka iya, zaka yi ta nacin kuma in kai bai ya kiwa wani zaka samu ya ƙware amma kuma zai iya yi ba. To wannan janibin akwai shi, akwai kuma waƙe waɗanda waƙa da take tare take tafiya da kiɗa. To galibi ko waɗannan waƙoƙin zaka samu wani lokaci ko sun kunshi zagin wani ko cin mutuncin wani ko sun kunshi yabon wani yabon da ya wuce iyaka ko yabon da yake kunshe da ƙarya, kamar yadda Allah cewa shu'ara'u yattabi'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Ubangiji sai ya togaciya da ƙarshe bayan ya ce mawaƙa batattu ke bin su, alam tara annahum fi kulli wadin yahimun, baka gansu suna taddimawa cikin kowane irin kwari ba, wanda kowane irin rabin shiga suke na ƙarya, wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, suna faɗar magana da ba su aikatawa. Sai Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati, sai dai wanda suka yi imani cikin su suka yi ayyuka na ƙwarai. Ashe akan samu cikin shu'ara a samu muminai masu aiki na ƙwarai. To wannan abin da yake ya shafi waƙa kenan. To kamar yadda muka ce waƙa kuma wani lokaci abin nan na na'ura ta kiɗa takan zan tare da waƙen kuma. Ita waƙa in ta zama mai kyau ce, mai ma'ana ce, ko mai kwadaitarwa ce akan alkhairi, ko mai gargaɗi ce akan ita a karan kanta ba laifi bane, game da mun san da yawa daga cikin magabata suna da wannan. To in ta zama kuma ta kunshi abubuwa na batsa, na rashin kunya, na rashin tarbiya, na cin zarafin wani, to kaga wannan ba ta da kyau. To sai kuma lokacin da ita waƙar za ta zan tare da wani abin kiɗa. To shi ba anan ba wani abu ne wanda yake an yanke gaba ɗaya duk wata waƙar da abin kiɗa an hana ta. Kun san Annabi sallallahu alaihi wasallama ya halatta buga dindufa ga mata musamman lokacin biki, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a'linu hadha an-nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alayhi bidduf, ku fito ku bayyana wannan aure, wato ku yi aure yadda kowa da kowa zai san an daura aure, sannan ku yi a masallatayya, ku daura auren a masallatai, sannan kuma ku buga dindufa. To nan malamai suka ce dindufa wannan abinda mata za su yi ne a lokacin da suke bukukuwan su ya suya, kamar su ma dai aka sanya sharuɗa waɗanda kada a keta wani alfarma ta musulunci, ya zamana abin da za a yi na bai wuce a yabi amarya ba, ko a faɗi adab na aure da sauran abubuwa irin wannan, kai ya zan a ciki ana maganganu na batsa wanda ba su dace ba. To kaga a shi kansa kiɗan a karan kansa, yayin da aka yi shi da nishaɗi ba wai gaba ɗaya aka ce kaɗai ba, musamman ga su mata aka halatta musu wannan su yi wannan. To sai ga maza, shin za su saurari kiɗe-kiɗe ko ba za su saurara ba? To adan ne malamai kuma aka samu aka kasu gida biyu, wasu gaba ɗaya suka haramta suka sa shi ƙarƙashin lahwal hadith, suka ce yana daga cikin maganganu marasa kan gado marasa ma'ana, suka haramta dukkan wannan, suka yi hujja da hadisin hadisin Bukhari cewa sai kuno aqwamin min ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-ma'azif wa yashrabuna al-khamra wa yasmunaha bighayri ismiha. Za ka samu wasu mutane daga cikin al'ummata waɗanda suna halatta sa alhariri, suna halatta zina, kuma suna kaɗe-kaɗe. Kace tunda aka ce suna kaɗe-kaɗe ko suna halatta kaɗe-kaɗe, shi kaɗe-kaɗe ba kyau, haramun ne, kuma gashi an haɗa shi da giya da sauransu. Don haka wasu malamai suka tafi akan haramcin kaɗe-kaɗen gaba ɗaya. Wasu kuma sai suka tsakaita cewa a'a, kaɗe-kaɗe ana nufin waɗanda suke sun saba wa ƙa'ida, ko dai na farko wanda zai mai da wannan sana'a ta ce shi sana'a ta bambaɗanci, kiɗa da waƙa ana biyan shi, wannan haramun ne. Ko kuma wanda zai mai da lamarinsa gaba ɗaya sauraron kiɗa ne da waƙa, wato ba ya da lokacin da zai saurari Ƙur'ani ko ya saurari wa'azi, kullum ka gan shi cikin kaɗe-kaɗe yake. Ko kuma a kaɗe-kaɗen da suka ƙunshi miyagun maganganu na batsa, na rashin kunya, na rashin ladabi wanda babu tarbiyya a cikinsu. Sauraka wasu malaman sai suka ɗauki wannan a matsayin kaɗe-kaɗen da musulunci ya haramta. Amma idan waƙa ce da kiɗa, kiɗan nan bai ƙunshi abin da yake, wato waƙan nan ba ta ƙunshi abin da ya saɓawa shari'a ba, sannan ba shi mai yin kiɗan bai riƙe ta a matsayin sana'a ba, sannan shi wanda zai saurara bai ɗauke ta a matsayin abin jin sadimin da'iman ba, to sai suka ce wannan babu laifi a kansa, domin asalin shi kiɗa ɗin ba shi ba a haramta shi ba, sai dan abin da zai biyo bayansa. Da a ce shi kansa kiɗa ɗin haramun ne, to da namiji da mace duk sai su daidaita a ciki, da lokacin aure da lokacin ba aure ba duk sai su daidaita a ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta wa ƴan mata su yi kiɗa, su yi waƙe lokacin Idi, kamar yadda ya zo a cikin Bukhari. A lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam na kwance a inda suke yi, suna kusa da Aisha, suna yi saboda Idi, sa wani farin ciki a zuciya saboda ranar sallah. Abubakar da yazo zai hana su, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi, domin shi ya ce mizmaru shaytan fi baiti rasulillah, wato karan abin kiɗan shaytan a gidan manzon Allah. Manzon Allah lokacin yana kwance shi bai hana su ba, sai Annabi ya ce da'huma fa inna li kulli qaumin 'ida wa hadha 'iduna. Kyale su, kowane mutane suna da ranar Idi, ranar farin ciki, mu kuma wannan ce ranar. Sai da Abubakar ya kyale su a lokacin suna nasu kiɗe-kiɗen da ƴan waƙe-waƙen su, Annabi na ji, Abubakar na ji, ba su tashi sun bugun ba. A shikenan jin shi kansa idan ba tare da waɗancan abubuwan ba, wasu suka ba su haramta shi ba. Wato wata matsala ce da aka daɗe ana ta tattauna a kanta, kamar Ibn Hazm shi a wurinsa duk ma waƙe-waƙen, duk da shi kansa ya bai halatta marasa kyan ba, amma dai shi baya ɗaukar shi a matsayin laifi. Haka nan wasu daga cikin almajiransa kamar Muhammad ibn Zahir al-Maqdisi shi ma ya halitta fiye a kan wannan, Yusuf al-Qaradawi shi ma ya halitta fiye a kan wannan, duk da shi ya ɗan faɗaɗa abin yadda har ya wuce iyaka. Akwai al-ghina, littafin al-ghina fi mizan al-islam na wani malami da ake kira Muhammad Abdullah al-Judayyi wani mutumin Iraki, malamin hadisi ne, amma shi ma ya karkata zuwa ga abin nan. To a takaice dai, kamar yanzu shi wannan da yake maganar nazarin adabi, kaga shi ya saba ma wanda ya mayar da jin kiɗa da waƙe-waƙe ɗabi'a ta mutum, wannan hatsari ne, domin zai haifar masa da munafici ma a zuciya, kamar yadda Imam Malik yake faɗa. Wanda kuma saboda fito da wasu abubuwa na tarihi ko na al'adu, yayi bayanin masu kyau da marasa kyau, yayi bayanin irin tasirin da waɗannan mawaƙan suke da shi, dan ya fito da abin a ilimance ta yadda zai ba wa al'ummarsa gudunmawa wajen gyara tarbiyyarta, wannan babu wani abu. Idan zai yi aiki da wannan, domin an san cewa a ko'ina mawaƙa suna da tasiri, wannan wani abu ne da ba a ja a kansa. Baiti ɗaya na mawaƙi sai ya rusa ƙabila, baiti guda ɗaya na mawaƙi sai ya ɗaga ta, ya ba ta matsayi. Akwai wata ƙabila a jahiliya da ake kiransu banu anfin naka, anfin naka shine hancin hancin abin nan tabuwa suna ne da ba sa so a kira wasu ƴaƴan hancin tabuwa kuma to abin da ya faru wani ne wanda yake da ƴaƴa goma sai ya yanka sa abin da sai yanka raƙuma sai ya kira ƴaƴansa din nan guda goma duk kowa ya zo ya karɓa ya daddatsa ya daddatsa tara suka zo suka karɓa sai na goman bai zo da wuri ba ya zo an gama rabo sai aka ce ɗaukai saboda haka sai ya sanya wata igiya a cikin hancin raƙumar yana ja a ƙasa shikenan da mutane suka ganshi sai suke ce an funnaka an funnaka sai wannan suna ya bi shi an funnaka wato hancin raƙuma shikenan da ya haifi hayayyafa ya haifi ƴaƴa sai kuma ake ce musu banu an funnaka sai ya zama masa kuma wani abu ne da su kuma ba ta su to lokacin da wani mawaki ya zo ya yi wata waka a cikin wakan yake cewa qaumun humul anfu wal aznabu ghayruhum faman yusawi bi anfin naqati zanaba yace waɗannan mutane su ne hanci wanda duk ba su ba jela ne wato su ne a gaba wanda duk ba su ba a baya yake waye zai hada jela da hanci shikenan wannan baitin sai bai da su kuma wani abun a duk inda suka shiga sai suke alfahari to kaga baiti daya ya kankaro to irin wannan misalan suna nan da yawa a cikin tarihi saboda haka idan da wannan manufa dan a fitar da abubuwan da suke ciki don ya zama an fitar da wani abu na tarihi da dora al'umma akan hanyar da ya dace wannan babu komai amma abu ne ittifakan mai da waƙe-waƙe sana'a wannan haramun ne to mai da waƙa sana'a ce waƙa da ita zai ci ya sha wannan haramun ne ban fadan shi musulunci ya hana don yana daga cikin roƙo hakanan wanda zai mayar da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe su ne aikin sa ba dare ba rana wannan haramun ne hakanan wanda zai riƙa ɗaukan waƙe-waƙe idan abin mutum ya ɗauko waƙar indiya ya sa yana ci indiya nan bai san me ma suke faɗa ba yabon wani gunki suke ko wani dodo kai kuma kana kaɗa kai kana jin daɗi ana yabon wani ba Allah ba ana daidaita wanda Allah shirka ce tsantsa ake kai ba ka jin ma me ake faɗa ko ka ɗauko waƙoƙin turawa waɗanda watakila a ciki ba su zage ka zage addinin ka duba ba ka ankara ba baka ma san me suke cewa banda ma a nan ƙasar ni ba taɓa ga inda za a sa waƙar da ba a jin me ake faɗa ba sai a nan ƙasar a sa waƙar ɗan Sudan a sa waƙar India a sa waƙar ɗan Mali ɗan Senegal su can ba za su sa waƙar ku ba saboda haka ga mutum mai shayi ya zo a gaban teburin shayinsa ya danna waƙar ƴan Mali ana ta yi ko mutane ta rangaji ana shan shayi kuma ba san me kake faɗa kaga wannan sai al'ummar Bahaushe ba idan ka je Sudan ka je wai a gidan rijiyar Sudan an sai waƙar Bahaushe babu ba za ka ji ba duk da akwai Hausawa a can amma ba za a sa ba saboda ba ƙasar su bace zuwa suka yi baki ne amma da alfahari ake yi har ma wani ya ce shi ya ɗauko ɗan Sudan a bikinsa ya masa waƙa kaga duk wannan shirme ne da kidahumanci da rashin wayewa to mutumin da zai maida rayuwarsa haka babu shakka wannan ya yi asara don haka abin da ya zo saboda wani dalili ko ya zo arada ba mutum ya riƙe shi ne a matsayin wani abin da rayuwarsa ya ta'allaka da ita ba ko wanda baya bacci sai ya sa fon na waka a kunnensa wai ba zai iya bacci ba sai yana jin wani kiɗa na musamman yana ratsa jikinsa sannan bacci ya ɗauki shi ka duba irin wannan to kaga duk wannan ba yadda za a halatta masa ko wanda duk inda ka gan shi waƙoƙi ne a gabansa sai ya sa wannan a gama ya sa wannan a gama wannan ya asara wanda wani abu ya bujuro masa ko rediyo yake ji ko a talabijin yake kallo yana jiran labarai ko wani abu shi ma ba daidai bane ya kure ya sa a gaba yana da nishaɗantar da kansa da wannan shi kansa wannan akwai ɓata lokaci saboda haka wannan dai ita ce magana mafi tsakatsakiya musamman a wannan marar domin idan ka toshe kofar gaba ɗaya to mutane za su shiga haraci akwai waɗanda suka daina jin rediyo saboda duk wani kiɗa da zai shigo cikin haramun ne ka ji saboda haka gaba ɗaya shi ba jin rediyo tunda in zai ji BBC sai an yi kiɗa kafin a fara ana cikin yi a yi kiɗa to in ya ce duk sanda aka zo kiɗa ya rage to sai a yi wani labarin ba ya wuce shi ko ya buɗe kuma ji an ya datsi tsakiya in da baya za a talabijin a yi kiɗa, ana cikin yi a yanki a yi kiɗa a yi talla. Sauraka wasu suka ce gaba ɗaya ba haramun ne ta ji rediyon gaba, to kaga wannan kuma an shigar da mutane cikin wata rayuwa mai wahala. Sannan rayuwar ɗan adam ba za a ta iya rabuwa da wannan yadda duniyar gaba ɗaya ta zama kamar alƙarya guda ɗaya, sai dai kawai a yi ƙoƙari a yi saiti, kada ya zamana an bar mutane sakakai suna yin abin da suka ga dama, a yi musu saiti da yadda za su yi abin da zai amfane su, su gujewa abin da zai cuce su. Wannan yake cewa sallar isha'i ko maghrib sai mutum ya samu raka'a biyu na farko, sai mutum bai samu raka'a biyu na farko ba sai biyu na ƙarshe ko ɗaya ta ƙarshe ba, to idan zai cika raka'a biyun sai ya karanta fatiha, sai ya karanta fatiha kadai ko kuma a ɓoye sallar ta tayi, ko kuma a sallar maghrib da ya zo a to na dai fahimci abin da yake cewa yaya zai cika shi abin da ya kubuce masa, ya samu raka'a biyu a isha'i na ƙarshe ko raka'a farko a raka'a ƙarshe ta maghrib, ya zai cika shi abin da ya kubuce masa. A nan akwai waɗanda suke cewa zai yi i'ada, wato zai rama abin da ya kubuce masa, kaza zai yi na abin da ya kubuce masa. Saboda haka in karatun bayyana ne da fatiha da sura su kubuce masa, sai ya tashi cikowa zai ciko fatiha da sura. Wasu suka ce a zai yi abin nan ne, zai yi bina ne, wato zai gina akan abin da ya samu. Abin da ya samu shine farkon sallarsa, abin da zai kawo kuma shine ƙarshen sallarsa. Kamar yanzu ya fara sallah, zai ɗauka abin da zai kawo shine rako'insa na ƙarshe. To magana ta biyu ita ce tafi ƙarfin dalili, magana da za ta ce bina, wato duk abin da ka riska shine farkon sallarka, abin da ya kubuce maka abin nan cikewa za ka yi, ba rama za ka yi ba. Wannan shi ne abin da ya zo a ruwaya, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu, abin da kuka riska ku sallata, abin da ya kubuce muku ku cika shi. Akwai ruwaya da ta zo faqdu, to alqada a harshen alqur'ani da sunna yana nufin al-itmam, ba wai yana nufin ramuwa ba kamar yadda yake a cikin yaren fuqaha. Fuqaha suka ce qada'i suna nufin ramuwar abin da ya kubuce, amma a harshen ruga yana nufin cika shewa, fa idza qudiya fi salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, qudiya fi salat, ba aka rama sallah ba, ko aka rama aka gama sallah aka cika shi ta kare, ko idza qadaytum manasikakum, ana nufin kuka rama ko kuka gama, kuka cika shi, ana kuka cika shi kuka gama. Fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum, haka nan falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara, falamma qada Musa al-ajala, qada shine ya rama kuka ya cika shi ajalin da suka yi da wannan bawan Allah ya cika shi. Kaga kalmar qada a lughatul qur'ani was sunnah tana nufin cika shewa, don haka babu bambanci tsakanin ruwayar faqdu da ruwayar wa atimmu. Wanda cewa wasu malaman hadisi sun yi wa ruwayar lafazin faqdu cewa ruwaya ce shazza, domin yawancin waɗanda suka rawaito hadisin da atimmu suke rawaito shi, ko da kuma ban mata hukuncin shuruz ba, mun yarda za a inganta, to babu bambanci tsakanin fa atimmu da faqdu. Saboda haka cika shewa zai yi, don haka abin da ya samu a farkon sallar ta ne, in sallar magriba ce zo ya samu raka'a ɗaya tare da liman, in ya tashi zai yi raka'a ɗaya fatiha da sura a bayyane, sannan ya zauna ya tahiya, sannan ya tashi ya kawo fatiha a ɓoye a asirce, sannan ya zauna ya tahiya ya sallama. Haka da in isha'i ce ya samu raka'o'i biyu na ƙarshe, in ya tashi kawai sai ya kawo abin nan raka'o'i biyu fatiha a asirce ba tare da ya bayyana karatu ba. Wannan ya ce Allah gafarta malam, ina yin sana'ar ba da bashi ga ma'aikata, sai wani aboki na ya ce mun bai halarta ba, menene ingancin wannan? To kaga bai faɗi yadda sana'ar ta shi take ba, a ka'ida an za ka yi tambaya sai ka faɗi yadda sana'ar take, amma kawai ba da bashi, idan kawai ka ba da bashi ai taimako kai, saboda haka sai ka rubuto ka faɗi yadda sana'ar take. Wannan ya ce me za ka ce da waɗanda suke tara mutane a gidajensu su ba su abinci su karanta alƙur'ani da ishiriniya da sauran littattafai na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai suna faɗin mu'ujizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don ƙara san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi bai ce maulidi ba tunda bai ce ba dan me zaka ce maulidi ke ai ya san maulidi wato mutum ne ya bude gidansa ana zuwa ana karatu ana karanta littattafai ana karanta alqur'ani cikin ma har da 20 ne to kaga anan abin da ake karanta za a gyara a karantar da littattafai a karantar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a karantar da alqur'ani a gidansa dan ya bawa masu karatun abinci duk ba laifi bane wannan a yadda ya faɗa 20 ne akwai kurakurai a ciki in za a karanta ai bayanin kurakuran wannan ba laifi a ce to anan mai 20 ne abin da ya faɗa ba haka yake ba a sanar da shi cewa wannan baitin abin da ya faɗa ba haka yake ba a faɗa abin da yake daidai wannan duk ba laifi bane a matsayin karatu ma'ana ya bude wani majalisin karatu a gidansa kaga wannan ba ya da wata munasaba ba da wata munasaba ba kamar yadda tambayar sa take nunawa idan muka dauka da munasaba kamar a irin wannan watan ya rika tara mutane saboda shigowar wannan watan to shi karan kansa wannan taron koda ko abinda za a karanta din ne kyau ne shi karan kansa wannan taron da ware wannan lokacin ayi wannan taron shine bid'a to kuma bid'ar in ta hado da wasu abubuwa da suke na haramun ko na shirka to kuma ta ƙara munana saboda shi kansa ware wannan watan da wasu bukukuwa wannan kowa ya yadda bid'a ce har shi bai yin ba in banda yanzu da wasu suka fara firjiya su ce ai Allah ne yake ai قل برحمه الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ان الله ne yake ai farin ciki da rahmar Allah annabi rahama ce ta Allah dan haka muke farin ciki wanda dai wannan hujja ce da kowa duk ko mun kankanta Allah sunna zai iya bada ansa akan ta domin in ka ce Allah ne yake ai to me ya hada manzo Allah ya da sahabbai su yi sun kiwa Allah da'a ne anan sai yanzu kai kike wa Allah da'a in kuma a'a kai ne ka fahimci haka to kaga fahimta ka ta saba da annabi sallallahu alaihi wasallama da ta sahabban manzo Allah kai da kanka zaka yi wa kanka hukunci akan wannan fahimtar abu ne mai saukin a bada ansa akan sa dan wata fassara da ta nuna cewa sahabbai basu gane alqur'ani ba ko annabi sallallahu alaihi wasallama yayi buris yaki nuna wata ibada tare da cewa ga alqur'ani ya ce ai yaki nuna sahabban sa fa alqur'ani fa maulidi fa yake nufi anan fa yaki ga musu sai da wasu wata daula ta shi'a bakar shi'a ubaydiyya suka zo cikin karni na uku da hudu suka kirkiri wannan abu sannan aka gane fassara aya kaga wannan ba yadda za a yi mutum mai hankali ya gamsu da wannan da haka shi dan wannan taron ne zai yi wannan abun to ba daidai bane ko qur'ani zalla za a karanta tunda ba a yadda ka kebe wata rana da wata ibada ta musamman wanda ba Allah ne ce kai ba kamar abun a bude kamar abun a matsayin karatu wannan ba wani abu karatu ne ana iya yi yau ana iya yi gobe ana iya yi jibi ana iya yi wannan watan ana iya yi wani wata tsawon shekara to ana yi wannan babu wani abu ba laifi kai ba ba su kuma waɗanda suka zo abinci ba wani laifi ba ne yanzu da a ce nan an ka tashi akwai wanda zai iya ba mu abinci duk mu ci ba laifi a kai ba wanda ya ce mutum ne dan ahlus sunna amma gidansu yan bid'a ne to ya zai yi ya kwadaitar da su gane gaskiya sai ya yi musu wa'azi da hikima kada ya biyo musu da tsauri da tsanani ya baka da su ya rika cewa ku yan bid'a ne ba halakakku ne ko wani kalmomi irin waɗannan a yadda nuna musu abin a hankali yana kuma ba su yan littattafai da yan kasussuka suna ji har Allah ya sa waɗanda su gane a ciki su gane amma ya sani cewa kamar yadda Allah ya ga annabi innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha kai ta addu'a Allah ya nuna musu gaskiya ce domin su bi ta menene gaskiyar maganar mutane cewa yawan gobara da ake yi rashin fitar da zakka ne to ubangiji yana jarraban bayinsa da abubuwa da dama sawa'un da laifin wani ko kuma laifin wasu, idan irin wannan ya zo ba lallai ne ya ware ba, ce wanda ya bada zakka ba za a jarrabe shi ba, wanda bai bada zakka ba babu shakka saban Allah yana jawo abubuwa da yawa. Hana zakka yana daga cikin saban Allah. Walau anna ahlul kitabi amanu wattaqu lakaffarna anhum sayyi'ati, walau anna ahlul kitabi, walau anna ahlul qura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Ubangiji yana iya kama mutane saboda abinda suka tsoruta, saboda laifin su. Awalan ma asabatkum musibatu qala asabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Ubangiji na jarrabar mutane saboda laifuffukan su, wani laifin in ya zo kuma zai shafi ma har wanda bai yi ba, saboda sakaci ko rashin yi wa juna nasiha. Kana tare da mutum kana ga yana yin laifi, amma wannan bai hana ka ci abinci da shi, ku yi raha, ku yi dariya, ku yi wasa, ku tafa, ka yi abota da shi, ba za ka taɓa buɗe baki wata rana ka gaya masa cewa abin nan ba daidai ba ne, ba za ka yi haka ba. Don Allah ya tashi kama sai ya kama har kai, sai ba zai kyale ka ba. Ko Ubangiji yana yin ibtila'i, ko da kuwa ba ku saba masa ba, dan a gane imanin ku. Wala nabi wanda kun bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat. Allah ya tabashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika 'alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ubangiji yace lalle za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro, da wani abu na yunwa, da wani abu na rashin dukiya da rayuka. Kaga anan ibtila'i ne, jarraba ce, Ubangiji ya yi muku. Amma da ƙarshe ce bashir sabiri, kai albishir ga masu haƙuri, masu mai da ƙaddara ga Ubangiji. Sai Ubangiji ne ya ƙaddara mana, ba za su yi raki ba, ba za su kai kukansu ga wani Allah ba. Kamar yadda irin wannan in ta faru za ka ga wani yana ta raki, yana ta yi wa Allah mita, Allah mai nayi, Allah kaga ina kaza ina kaza, kuma Allah a zo a yi min irin wannan. Kaga cewa kamar wato shi ya biya Allah haƙƙinsa, ya Allah zai masa haka, shi ba abin shi. Kamar wanda yake biyan haraji ne kuma a zo a rufe masa kantinsa, kaga zai mita, ce ya dinga biya haraji kuma a zo a rufe min kanti. To kaga Ubangiji ba a masa haka, ya yi haka ne don ya jarraba imaninka. Ubangiji ya ce to kai wa masu haƙuri bishara, alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wadanda idan musiba ta same su sai su ce muga Allah muke, halitta sani mu, bayan sa ne mu, saboda haka gare shi kuma za mu koma. Mu halitta sani, bayan sa ne, mulkin sa ne, sai yadda ya ga dama da mu, da kai da abin da duk ya baka nashi ne. In ya ga dama ya bayar, in ya ga dama ya kwace, lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, abinda ya baka nashi ne, abinda ya karba daman nashi ne, ai ba da shi ka duro duniya ba, daga baya ka samu. Baka shi da ya ga dama ya baka, in ka mayar da al'amarinka zuwa ga Allah, kai haƙuri, kai ihtisabi, ka gode wa Allah a cikin dukkan wani hali da ka samu kanka, sai Ubangiji ya musanya maka da abinda ya fi wannan alkhairi. Kuma baka san menene Ubangiji ya yi niyya da kai ba, daga baya aka rage maka, aka bar abin ya tsaya iyana. Yanzu wani watakila Ubangiji ya yi niyyar na kasa shi ne, amma daga baya saboda wasu dalilai ko wasu addu'o'i ko wani abu da yake yi, aka sassauta wannan kaddarar ta dawo kan dukiyarsa kawai. To kaga ba za ka taba hada masibar da ta samu dukiyar da zai samu lafiyar jikin shi ba. Yanzu wanda zai rasa hannayensa ko ƙafafuwansa duka, ko wani bangare na jikinsa ya shanye, ko ya rasa hankalinsa, babu wata dukiya da za ta iya samu masa da wannan. In ya rasa ƙafafuwan, ya rasa haka zai rayu har ya mutu a gurgunsa. In ya rasa lafiyarsa, sai an daga an tayar, an kwantar an tayar, abinda zai yake da shi ba zai iya da masa da lafiyarsa ba, Allah ne ya da masa da ita ba. Inda za a ce yau ka kawo dukiyarka gaba ɗaya, amma za ka tashi garau, ka dawo lafiyayye, to duk abin da yake da shi zai iya bayarwa. Ya san in ya dawo garau ɗin, Allah na iya bashi. To kaga sai Ubangiji bai maka wannan mai tsananin ba, sai aka takaita abin akan dukiyar. Kaga in mai tunani ne kai, sai ka gode wa Allah, ka nemi Ubangiji ya musanya maka da wanda ya fi shi alkhairi. To wasu maimakon idan wani bala'i, ibtila'i ya same su, su ƙara ƙarfafa alaƙa su da Allah, su ƙara tuba ga Allah, su ƙara neman afuwa gurin Ubangiji, su nemi Ubangiji ya musanya musu da alkhairi, sai su fata kuma da Allah, su shiga faɗa da shi. Wani ya ce to shi in haka ne ma ya daina alherin, saboda yanayi amma gashi kuma abin da ya faru. Wannan gobara da an ji wasu suna irin wannan maganganun. Wata mata tana ta kururuwa, ita fa sadaka tana yi, kullum tana sadaka, tana kaza, Allah ya za ka yi min haka. To kaga ita wannan kenan, wato kamar musanye suke da Allah, ya aka yi shi ya mata wannan. To mumini shi ya al'amarinsa duk alkhairi, da mai kyau da mara kyau, mai daɗi mara daɗi duk alkhairi ne. Ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khair, ina sabatu sarra shakara fa kana khairan lahu, wa ina sabatu ad-dharra sabara fa kana khairan lahu, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Saboda haka za mu dakata anan, akwai dan uwa da yake bukatar addu'ar ku, ya fara gida, yana fatan Allah ya bashi ikon kammala aikin sa. Dukkan waɗanda suke da addu'a ta alkhairi, Allah madaukakin sarki ya biya musu. Waɗanda suke cikin wata damuwa da mutuwa, Allah madaukakin sarki ya yi musu. Allah madaukakin sarki ya kara mana imani, ya bamu ikon bin tafarki na kwarai, da nuna mana barna, ya bamu ikon kauce mata. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.